Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 22.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu assalamu alaikum barkanku da safiyar ranar Lahadi. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin zabe ko nadi sai kuma rahoto na musamman da za mu kawo muku. Amma da farko sai kun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Kiri. Jam'iyyar mai mulki a kasar Koriya ta Arewa karkashin jagorancin shugaban kasar Kim Jong-un ta fara wata ganawa mai muhimmanci a cewar ma'aikatan yaɗa labaran kasar a jiya Lahadi, lamarin da ke tabbatar da Pyongyang na niyyar ɗaukar kokarin mataki akan Amurka. Ana sa ran mako mai zuwa ne Kim zai bada sanarwar cikakken bayani game da sabon matakin Koriya ta Arewa, biyo bayan karewar wa'adi da ta ajiye wa kanta na fitar da matsaya cewa Amurka ta fito da sabuwar shawara game da tattaunawar nukiliya kafin ƙarshen shekara. Rahotanni da kafar yaɗa labaran ƙasar ya fitar akan tattaunawar jam'iyyar Workers Party ya tsegunta wasu bayanai da ke nuna inda Koriya ta Arewa ta nufa. Kamfanin dillancin labaran Koriya na KCNA ya faɗa cewa Koriya na ɗaukar matakin ƙin jinin mulkin mallaka, kana tana shirin kare kanta, amma kuma bai wani ƙarin bayani ba. Ƙungiyar Taliban ta kai mummunan farmaki akan tungarar soja a kudancin Afghanistan, ta hallaka akalla sojoji 10 ta kuma raunata wasu guda 4. Wata sanarwar da ma'aikatar sojin Afghanistan ta fitar a jiya Asabar na cewa an kai farmaki ne da sanyin safiya, kana aka kai samame da bindiga a lardin Helmand inda galibin gundumomin yankin ke hannun Taliban. Mai magana da yawun gwamnatin lardin Omar Zwag ya faɗa muryar Amurka cewa maharan sun kwance bam ne kafin suka shiga tungarar sojan da ke gundumar Sanjin. Sai dai wani jami'in Afghanistan da ya nemi a saka ya sunansa ya faɗa muryar Amurka cewa Taliban ta kashe sojoji 17 kana ta jikata wasu guda 6. Wani mai magana da yawun Taliban da ya ɗau alhakin kai harin a wata sanarwa ya faɗa cewa mayakansu sun kashe sojojin Afghanistan 26. To sai dai yawancin lokaci 'yan ta'adda suka yi ƙarin gishiri a cikin bayanansu. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Sudan da wasu kungiyoyin 'yan tawaye guda 9 a jiya Asabar sun sanya hannu akan wata yarjejeniya akan shirin kawo ƙarshen zub da jini da ake yi a yankin Darfur. Yarjejeniyar ta bayyana batutuwa da dama da ɓangarorin za su duba a wannan sabuwar tattaunawar da za a yi a Juba. Mun yarda da wannan matakin na da muhimmanci, inji Ahmed Muhammad, babban mai shiga tsakani akan batutuwar na Darfur daga bangaren SRF na haɗakar ƙungiyoyin 'yan tawayen guda 9 wanda za su shiga tattaunawa da gwamnatin Sudan. A cikin abubuwa da za su tattauna akwai batun magance mafarin tashin hankalin da kuma batun komawar 'yan gudun hijira da waɗanda suka rasa matsugannansu a cikin ƙasar, da kuma batun raba madafun iko da kuma ɗaukar sojojin 'yan tawayen a cikin rundunar sojin ƙasar. Masu zanga-zanga a Iraki a jiya Asabar sun rufe ma'aikatar mai da ke kudancin ƙasar, kana suka tilasta yanke wuta a ma'aikatar a cikin tashin hankali da ake yi wanda ke kawo tsaiko a babban birnin ƙasar da ma wasu yankuna a kudancin Irakin tun lokacin da al'umma suka fusata watanni 3 da suka gabata, a cewar kafafen yaɗa labarai. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito cewa masu zanga-zanga sun faɗa suna ihu cewa in babu ƙasa to babu mai, lamarin da ya tilasta rufe ma'aikatar man na Nasiriya da ke samar da gangunan mai wato 90 a duk rana ta Allah a jiya Asabar. Kamfanin dillancin labaran ya ambato wata majiyar jami'an tsaro da wasu majoyi biyu a sashen man suna tabbatar da rufe ma'aikatar man. Iraki ta fada a cikin rudani kusan watanni uku na zanga-zangar kijinin gwamnati da kuma burin bijirewa tsoma baki da Iran ke yi a kasar wanda suka yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane sakamakon karfin tuho da hukumomi suka yi amfani da shi akan masu zanga-zangar. Da karshe wani babban jami'in Kazakhstan ya ce tun da fari hukumomi suna duban yiwuwar lalacewar na'ura ko kuma kuskuren matukin jirgin sama na jirgin da ya wato wanda ya haddasa faduwar jirgin sama kamfanin Bek Air wanda ya kashe mutane 12 kan a cikin fasinjoji 98.
Labarin duniya kuwa surara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zabi ko nadi.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru da Maili Kaya zan gabatar. Bayan babban zaben 2019 an gudanar da zaben gwamnatin Kogi da Bayelsa ne. Za mu tuno martanin APC da ta zarce a Kogi ta karbe a Bayelsa. Zanga-zangar da aka yi gabanin zaben 2019 ta bukatar shugaba Buhari ya kawar da wasu da ake cewa kabal bai zama hujjar rashin cika alƙawarin masu mukamin siyasa ba. Inji matashin siyasa Ibrahim Musa. Waɗannan da tana dalilan da PDP ta gabatar lokacin shigar da karar zabe da bata yi nasara ba har kotun koli za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Bayan babban zaben 2019 da shugaba Buhari ya lashe a karo na biyu, an samu gudanar da zaben jihohi biyu ne cikin 7 da ba a gudanar da zaben su da gayya don hukuncin kotu da ya sauya lokutan zaben. Jihohin da aka gudanar da zaben sun hada da Kogi da Bayelsa, inda Yahaya Bello na APC ya zarce a Kogi, yayin da David Leon na APC ya kada PDP karkashin gwamnati Siriya ke Dickson mai barin gado a Bayelsa. Mun kawo labarin yadda PDP da masu sharhi suka yi korafi kan zaben Kogi, da dalilinsa ne ma ya kai ga banka shugabar kamfen din mata ta PDP a jihar, Mrs. Salome Abu Wuta, da aka yi kai ga rasa ranta. A Bayelsa kuma an gudanar da zaben inda APC ta karɓe ragama tana mai murna a yanzu tana da jihohi biyu kenan a kudu maso kudu da ada shiyar PDP ce kadai. Ga abin da tsohon sakataren APC wato gwamnan Yobe Mai Malabu ne ke cewa.
Manuniya ne na nasarori da kuma gamsuwa na al'ummar Najeriya. Kasan shi idan jam'iyya tana miliki a tarayya. Abinda mutane suke duba shine suna duba tarayyan kafin su yi la'akari da jihohi. So yawanci kokari da shi shugaba Muhammadu Buhari a tsawon wannan shekaru da yake yi akan karagan mulki, mutane suna ganin abubuwa da yake yi domin amsan daya ne. Na farko, idan mutum ya tambayi kansa shin shugaba Muhammadu Buhari ya sadaukar da kansa a kasan nan ko bai sadaukar da kansa a kasan nan ba, amsar shine ya sadaukar da kansa a wannan kasa, tunda dukkan dan Najeriya ya yadda ya gamsu cewa shugaba Muhammadu Buhari ba barawo bane. Shugaba Muhammadu Buhari ba wani abu da yake saboda son zuciyarsa ko son kansa, yana yi ne saboda al'ummar Najeriya. Wannan ya jawo dukkan koma menene korafe-korafe da fusace-fusace da yake jihohi. Za a ga mutane sun haɗe su dubi wane ne jagoran, wane ne ruhin jam'iyyan. To ruhin jam'iyyan shine shugaba Muhammadu Buhari. Sannan kuma duk irin wannan nasarori insha Allah gaba aka sa manuniya musamman jihar Bayelsa kowa ya san cad ne tushen PDP, tunda akwai tsohon shugaban kasa wanda ya yi shekaru 6 a kan karagar mulki a jam'iyyar PDP wanda yana nan a raye can har yankin da shi yake cikin majam'iyyar APC ta ci. To wannan ya nuna maka cewa umma menene dalilin, ya nuna maka cewa dai al'ummar Najeriya sun gamsu. Dama inda in ka kai maganan APC kamar wanda yake tallan kashi shine kudu. So kudun kudu kuma yanzu cibiyan kudun kudun ne jam'iyyar APC ta ci. Kaga wannan duk mai hankali ya kamata ya gane cewar yanzu jam'iyyar APC jam'iyya ce ta 'yan Najeriya wanda kuma duk sashen kasan nan suna ciki kuma sun gamsu da ita kuma sun rungume ta suna yin ta.
yanzu dai zabe na gaba shekara ta 2020 shine na Ido, inda gwamna Godwin Obaseki da ke yakin basasa siyasa da shugaban APC Adamu Toshimo Lai ke son ta zarce, shi zai samu tikitin APC ko zai bi PDP da ke cewa shigo cikin ta kawai a bashi dama, kamar yadda ya faru ga gwamna Samuel Otunna Benue a zaben da ya gabata. Yanzu kuma za mu duba martanin tsohon jagoran matasa a CPC Ibrahim Musa, wanda bai yarda ko da akwai mutanen da ake cewa kaballa gwamnatin Buhari ba to taimakawa suke yi don cika alkawuran kamfen. Wasu ‘yan hamayyar har ma da ‘yan gwamnatin mai taken Next Level na cewa sun zaɓi shugaba Buhari, amma wasu ke jin akalar gwamnatin kamar raƙumi da akala. Farko dai ga ra'ayin Ibrahim Musa.
Tun farkon demokuraɗiyyar nan 1999 har zuwa yanzu ana amfani da shi a kafafen watsa labarai domin kawar da hankalin jama'a bisa ga miyuwa kudurorin gwamnatin tarayya ko kuma ayyukan shugabanni ko kuma wani aiki ne na wasu mutane wanda suke ganin an yi tafiya tare da su ko an kafa gwamnati an watsar da su bukatunsu ba su biya ba sai su bijiro da irin waɗannan maganganun domin su kawar da hankalin al'umma musamman talakawa bisa ga kudurorin gwamnatin tarayya na haɓaka musu abubuwan more rayuwa.
Ya ke mana misali da abin da kake nufi sosai don a fahimta?
Well, za ka ga tun daga gwamnatin General Olusegun Obasanjo har zuwa ta Umar Yar'adua har zuwa ta Jonathan har zuwa wannan yanzu ta mai girma shugaban kasa General Muhammadu Buhari ana maganar kabal kabal, kuma ni a nawa tunani kuma da nazari irin nawa bana jin akwai wani abu kabal. Wata karma ce nake ganin waɗanda wasu mutane masu karkatar da al'umma suka kirkire ta suka zo kuma suka sata sannan kuma suka sata a cikin tunanin da mutane. Kabal din nan su nawa ne da za su iya kewaye fadin Najeriya su hana kudurorin gwamnatin tarayya da na jihohi da na kananan hukumomi tafiya? Wannan kenan. Sannan idan ka zo a matakin gwamnatin tarayya akwai majalisar tarayya, akwai majalisar dattijai, sannan akwai kotu, akwai majalisar zartarwa. So kabal din nan yawan su nawa ne da za su hana gwamnatin tarayya yin ayyuka na more rayuwa wa talakawa, bayan kuma kudurorin waɗanda aka bujiro da su a yakin neman zaɓe za ga an sake jadawalin ana saukar da shi ana yin sa hankali.
Ibrahim Musa ya gamsu da kalaman shugaba Buhari kenan a zantawa sa da muryar Amurka gabanin babban zaben, inda shugaban ke cewa
wannan ya nuna demokradiyya ta kenan, wato kowa ma yana iya faɗi abin da ya ga dama, amma ai magana daban su faɗi abin da kabar din suka zo suka shirya suka ci lantani ne su faɗi abu daya.
Mai rajin kare shugaba Buhari Abdulkarim Dayyabo na da mahanga ta daban kan lamarin na kabal.
Abinda shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ba zai iya fahimta kai tsaye ba shine ba za su iya zuwa gaban sa a matsayinsa ne da suka san shi da aƙida su zuciya su lankusa shi ba, sai dai shi amfani da irin sanayyar da suke masa na wani rauni irin ɗan ƙarami su yi su aikata wani abu a gefe guda tare suna tsammanin ba su sani ba ko kuma ba su sani ba. Misali idan ba su ce sun cusasa shi yayi wani abu ba, amma duk wani nan na ɗaya a ma'aikatu daban-daban na amana har da Central Bank har da NNPC da sauran makusantansu da ministry iri daban-daban suna tasiri akan kowane kirkir kowane da mukami a cikin wannan wurare. Bincike shi zai tabbatar da wannan. Amma ne ba Buhari ke ba harshe ba shi ake ba rashawar ba. Wasu ne suke amfani da Buhari suke zuwa su yi. Shi zai yau nake ta wannan ganiyar ai nake so lalle sai kowa ya raina kansa an bincike shi duniya ta bayyanci maganar da nake yi. Nace lalle a bincike kowa tun daga NNPC zuwa Central Bank zuwa kowane ministry, saboda in dai Buhari lokacin da ya fara mulki na soja ya fara da bincikar gwamnatin shagari da ya gada. Ita bautawa da duniya cewa a cikin gwamnatin shagari gaba ɗaya mutum uku kada ya samu kacal ba su yi laifi ba. Da shi shagarin kansa da mala da bucino ma da wani minsa ɗan Khadija shi da kansa na yi musu wannan sai ita ya musu nan minsan ɗan Khadija. To ya kamata a ce shi kansa ya binci gwamnatin nan tasa a ƙalla tukuna ta watannin da ta shekarun da iya hudu na farko idan shi da ya zauna su waɗanda irin mutane ya zauna su mai suka yi. In da zai binci gwamnatin wani sai ya fara binci kansa don aka ce aka bar mai jihadi al-jihadi nafs. Mafi girma daga jihadi shi ne ka yi wa kanka jihadi a kan kanka. Saboda ka in yi wannan ya gane mutane kamar yadda Allah ya farka da shi su samu ɗan canjawa daga mutanen da ya fara ɗauka yanzu. To zai gane cewa kusan duk mutane suke kewaye da su ya kamata ya dauki mataki akan su kafin sa da Allah ya lalace shi ci ina amana da yi bashi kuma duk wanda ka gani a inuwa ko ɗan su ne suka tsaya masa a rara daga lokacin da duwar suka tsaya a ranan nan suka ga cewa ranar ta gallabe su ba su ga alfana ba in suka kauce to shi wanda yake inuwa shi ma sai ga shi a ranar to wannan shine ba wata buga wannan lokaci shi sa ci da muke ta fadakarwa mu ga aikin da Allah ya dora Buhari yayi duk inda zai yi ya samu irin wani suka dace kamar inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya taimake shi da ɗayan mutane har Allah ya kawo Sayyidina Umar akalla kowa san Sayyidina Umar bacin ya kusanci Annabi ya musulunta ya kusanci Annabi ya zama sahabban Annabi kashin al'amari ma bacin Annabi ya bar duniya shine khalifa na biyu saboda haka din da Buhari kai da wani kaunan wani in Allah bai yarda shi shiga jan tarbiya za a yi maimakon Buhari irin jayi wani su yo shiga jan sai ake sai wani yarin jayi Buhari ne shiga wuta to ba mu fatan ji irin wannan dabaru duk wani samu damar yi magana irin tawa ya kamata ya yi
dama siyasa ai wani zai ce ta zance wani ko ta lauyi wani ko ko oho a bisa rahotannin mu don karshen shekara ga tuna bayanan da PDP ta shigar kotu don kalubalantar ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zabe
what I believe we get there our petition is quite solid very strong
muna da gwararren hujjoji da muka dogara da su don karɓar nasarar mu a bawa Atiku Abubakar shaidar lashe zabe in ji ɗaya daga manyan lauyoyin PDP Mike Azakomesan a lokacin da jam'iyyar ta shigar da ƙara don ƙalubalantar sakamakon zaben shugaban ƙasa da hukumar zabe ta ayyana shugaban Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya lashe kamar yadda yake bisa tsari shari'ar rashin amincewa da zaben shugaban ƙasa kan fara ne daga kotun ɗaukaka ƙara ta ƙare kuma a kotun koli sakataren PDP sanata Umar Tsauri ya ce jam'iyyar su san ba ta amince da ƙuri'un da aka sanar da shugaban Buhari ya samu ba da zargin a wasu wajajen ma rubuta ƙuri'a da aka yi
abinda muka ɗauka daga PDP mun ɗauka akwai rishin bin doka da rishin kunya rishin bin doka ga gwamnati rishin kunya ga hukumar zabe domin kowa ya san da ake zaben nan kuma duk wanda ya zo inda ake tsara sakamakon zaben nan ya san wa ya ci zabe amma shugaban hukumar zabe sai ya kaddamar da Buhari cewa shi su zabe amma zahiri ko ku da ke yan jarida kun san cewa zaben nan ba Buhari ya ci shi ba
shi ma kakakin kamfen din jam'iyyar PDP Buba Galadima ya ce yana da kwarin gwiwar har dai za a yi shari'ar adalci PDP za ta koma fadar Aso Rock
idan dai akwai adalci idan dai akwai masu shari'a masu tsoron Allah to na tabbata cewa babu abin da zai hana mu kwace wannan zabe da aka yi mana fashi da makami aka karba a hannunmu a na'urorin da muka yi nazari ya nuna mana cewa mu muke kan gaban nesa ba kusa ba da cin zaben nan shi yasa nace indai masu shari'an nan suna da adalci suna da karfin gwiwa babu abin da za su iya yi ko suna son mu ko ba sa son mu dole su ba mu wannan zaben da muka ci
injiniya me yasa ka zabi amfani da kalmar fashi da makami
kamar yadda kowa a duniyar nan ya sani an yi amfani da karfin tuwo na soja da na yan sanda da jami'an tsaro na kowane iri aka kwace mana zabe kun san an kashe mutane wanda ba zan iya ma gaya muku yawan su ba a wurare da yawa a kasannan musamman a Rivers Allah kadai ya san mutanen da aka kashe a wannan zaben
yanzu dai kotun koli karkashin babban alkali Justice Muhammad Tanko ta tabbatar da shugaban Buhari nasara ba wata shari'a kenan bisa dokokin Najeriya babban zabe kuma sai in Allah ya kai mu 2023 to Allah ya kai mu lami lafiya mu sauraro da wannan muke kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham da ma gidajen radio da ke hulɗa da muryar Amurka da ke sanya wannan shirin ni Nasiru da mai alhikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum
Madalla shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman
a Najeriya bai ga amfanin gona da kuma dukiya rayukan dama ne kan salwanta sanadiyar rikicin makiya da manoma musamman a farkon damina ko kuma lokutan da ake girbi ko kwashi amfanin gona kuma wannan lamari ya fi kamari ne ma a arewacin kasar da ke da albarkatun noma to sai dai ku yanda ake zargin hukumomi da shakuratin bangaro yanzu haka wasu yankunan tuni manoma da makiya suka so mu fahimtar juna yankin Bole da ke jihar Adamawa a arewa maso gabashin kasar na cikin wuraren da aka so mu fahimtar juna inda manoma da makiya suka rattaba hannu da kuma kafa dokoki a tsakanin su domin magance fadin makiya da kuma manoma ba da tashiwar da aka yi a wajen taron rataba hannun da aka yi a gaban sarakuna da kuma jami'an tsaro shugabannin bangarorin biyu sun ko bayyana muhimmancin fahimtar juna tsakanin su da farko dai ga wakilin bangaren manoma Mr. Ziratumba
cikin Adamawa gaba daya ba fara koyina ba sai a wurin mabolinto mu gaskiya mu farin ciki kwarai da gaskiya mun dauki alƙawari tsakanin mu da manoma da musu kiwo da makiyaya mu zama yanzu sun tsaya ma daure daya don mun riga mun rantsa yanzu ba fada ba komai tsakanin mu za mu doke rajajen yanzu mu sa hannu akan zama lafiya annan bole community so za su yi kiwo ba shiga gona mutane ba fada ba komai za mu yi noma kuma hankali mu a kwance
shi ko Alhaji Yawu Isa da ke cikin shugabannin kungiyar Tabita Kulaku na ma cikin wadanda suka rataba hannu a madadin makiyayan
kuma Allah ya kawo wannan rana mun ji dadi abinda muka yi karatun nan da suka kira mu muka yi akan yarjejiyar nan mun yarda kuma dukkan mu da manomi da makiyaya sun fi wannan doka kuma muna samun zaman lafiya a gefen bole yanzu Allah ya yarda
akwai dokokin da aka rataba kan cewa idan aka samu makiyayi ya saba da doka ko manomi za ku kunta shi ko kun shirya ku biya da wannan doka
Allah ya yarda an fara yi ma ana yi sosai ma duk wanda aka kama shi su murmushin ma sun taba su same mu a wannan tsaje muna bulala an dai na da muka bulale shi 12 kuma mai gidansa ya biya 2000
wato kun so mai aiwatar da dokar nan
mai mun fara duk wanda ya bar shanu da gangan mun ba sun ko da ba ko bai da lafiya mun dai da gangan muka kama kaza mu ka wannan bulala Allah ya yarda
kaman makiyana kuka wa bulala kawo
yanzu ka ina gane zai kai 12 ba da gelle sai ba
yanzu haka shirin wanzar da zaman lafiya ta MCM wato managing conflict in Nigeria da ke samun tallafi daga cibiyar bada tallafi ta kasar Birtaniya British Council tuni koyi duk kofa wajen ganin an samu zaman lafiya tsakanin makiya da manoma a wasu jihohi uku na arewa maso gabas Abdulkadir Bello da ke zama jami'in shirin a jihar Adamawa ya ko bayyana tasirin wannan yankuri da ma irin nasarorin da ake samu
akwai nasarorin da aka samu saboda ana samun rashin jituwa sosai tsakanin makiyaya da manoma to amma shekaran nan ba a samu wani tangarɗa ba tsakanin su so saboda haka za mu ce an cimma abin da ake bukata to Murmushi People's Development Foundation wani NGO ne da ta tuntube mu mu British Council MCN program suka ce mana fa akwai ana samun tension tsakanin makiyaya da manoma a kowane shekara so saboda haka yana son tunda yana da ɗan abin nan ya san yadda ake shiga tsakani yana son ya fara wannan shiga tsakani ko kuma mu tallafa
wannan da aiki British Council suna aiki a jihohin arewa maso gabashin Najeriya kusan jihohi 6 wannan abin Adama kai da ko kuma za ta fara ayyukan ta
to wato MCN program na British Council muna aiki ne a jihohi uku ne to northeast wato shine ma fanan managing conflict in northeast Nigeria a jihohin Borno muna da office Yobe muna da office da kuma jihar Adamawa so yadda kaga muke a Adamawa duk ayyukan da muke yi ana yin su kuma jihar Borno da Yobe wato akwai ayyuka na building capacity
horaswa
na traditional rulers su daga mai jimilla da hakimai da kuma masu unguwanni an horar da su a jihar Adamawa wato mun fara da Adamawa Emirate da Mubi Emirate mun horar da su gari da 60 kowane masarauta sannan shekarar nan mun je Numan masarautar Numan da kuma masarautar Ganye muka horar da wannan traditional rulers din gari da 60 kuma mun duba mun yi bincike muka tarar duk shiga tsakani da wayannan masu hankali da hakimai suke yi ba sa recording ba sa rubuta shi so muka ce ya kamata mu training secretary nasu to mu training secretaries nasu duk wanda muka training ai training secretary nasu kuma yadda za a inganta wannan suhun da ake yi da zamana akwai record ko yaushe ne aka zo aka ce ina abubuwa aikin da kuka yi akwai shi a computer so we establishing wani abu da muke cewa suhu center a kowane masarauta Adama Emirate akwai daya Abubi Emirate akwai daya Gani traditional council akwai daya da kuma Numan Chief Job so wannan suhu center din mun yi furnishing mun yi renovation mun yi furnishing kuma mun yi training jami'ai daga wannan masarautu saboda duk aikin da masu unguwanni hakimai da sauransu suke yi za a kawo wannan suhu center din nan a shigar da shi a computer akwai software da muka yi developing wanda za a yi analysis da shi a tantance yadda zai taimaka ma masarauta ya san wani irin matsaloli ne suke da shi a wannan bangaren da sauransu sannan zai taimaka musu yadda za su yi nasari
a kullum sarakuna iyayen al'umma kan yi gargaɗi a tsakanin makiyaya da manoma Alhaji Muhammad Mustapha Hakimi Yola ta bakin wakilinsa ya ce muddin ana son kawo ƙarshen wannan faɗa na makiyaya da manoma to fa sai kowa ya kai zuciya nesa
lokacin damuna za ku tura shanayen ku saman dutse su je su yi kiwo har damuna ya kusan ƙarewa masu noma sun yi shukinsu suna bin gonarsu da taki har ya kai girma in ruwa ya fara tafiya sai ku sako shanayenku daga kan dutse kuna bin cikin gonakin mutane suna cinyewa don haka kun san wannan ko mutumin ya haƙura Allah ba zai yafe muku ba kun cuce shi kuma ba shi kaɗai kuka cuta ba kun cuta har da talakawa da suke cikin garin ka don in babu noman nan me za su ci don haka iyayen masu kiwo kun ga yara ne ake ba mu shanu lokacin da za su gangaro daga kan dutsen nan sai ku haɗu ku yi kwamiti ku je ku same su kamar yadda kuke kai musu kuɗin abincin da za su ci a kan dutsen sai ku gangaro da shanun tare ku kai garkin da ku aje in har kuka iya kuka yi haƙuri kuma warhaka kamar yanzu ba komai a daji a ku ya sako shanun su shigo za su tattara abincin da za su ci ba faɗa ba komai amma za ka ga yaro ya je cikin dutse ba abin da yake gani a cikin dutse sai dabbobin daji ne shigo da shanu ya shiga gonan mutum mai gona ya mai magana ai dole ya cire abu ya ce bisa bisa don haka ku kira ƴaƴanku ku ja kunninsu don yanzu ku kuna tunanin sa hannu da kuka yi nan ba abun wasa ba ne don duk abin da aka ce ka zo ka sa hannu ka kama kanka ne wanda aka kama ka da laifin shanunka ya shiga gonan mutum to fa gaskiya mu ma za mu goyi baya duk abin da doka za ta yi a kanka ta yi don haka masu gona su kuma idan ba a shiga ba ko mai shanu ya zo wucewa zo su ce an ci gonansu su tashi su zo su samu mai anguwa da fada su samu mai jimilla da fada da sauransu ba su kyauta ba don in babu waɗannan wada su samu
a wasu jihohin hakan da kuma takai inda ma majalisun dokoki kan kafa doka da zimmar rage irin wannan rikici jihar Taraba na kuskin jihohin da ke fama da wannan matsalar to ya kowane hali ake ciki a yanzu Honorable Bashir Muhammad Bakangoroje ɗan majalisar dokokin jihar ne wanda ma ya fito daga yankin Mambila wanda ita ma ta ya fama da wannan matsalar ya ko bayyana halin da ake ciki da irin ma matakan da ake dauka
alhamdulillah yanzu dai rikice-rikice na makiyaya da manoma a dukkan fadin Taraba cikin ikon Allah an kwana biyu ba a ji doriyar wannan abun ba kuma muna fata Allah cikin hikimarsa cikin ikonsa da buwayansa ya sa wannan abun ya lafa kenan har abada irin wannan fitina ba alheri bane ga cigaban al'umma ba alheri bane ga tattalin arzikinmu da zamantakewa mu mutane da Allah ya haɗa mu wuri ɗaya dole mu zauna mu yadda Allah ne ya yi mu al'umma daban-daban a bisa akan ƙabilunmu da addinanmu da abun nan dole Allah ya sa mu daban-daban don mu fahimci juna don mu gane juna ba don mu yi tawaye ba mu yi ta kashe-kashe mu jawo makanmu talauci da ci baya da gaba da hasada wanda bai da amfani.
Koma da menene dai in yi magana kan ce zo mu zauna wai zo mu ɓata kuma zama lafiya aka ce ya fi zama dan sarki Ibrahim Abdul Aziz. Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
madalla shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro an miki ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu dauki da wani sabon shirin za kuma iya zarci shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka jimuriyoyin su ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa muka kasance lafiya. Assalamu alaikum.
Kiran VOA Africa a yamai, shiri don kowa da kowa.